Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 16 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana niyyar shiga cikin kungiyar kawancin soja na yammacin Turai ta NATO. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a birnin Berlin, inda mutane biyun suka tattauna akan shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga Ukraine zuwa Afirka da Asiya. Kana a jiya Lahadi kuma kasar Mali ta ce ta janye kanta daga rundunar haɗin gwiwa ta yammacin Afirka mai yaƙi da mayakan jihadi.
To kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar halin ƙarancin man fetur, dillalan man fetur sun yi barazanar mataki ɗaukar mataki ga haƙƙinsu.
Magana wani abu na sasanci ko an a dawo daidai.
Haka kuma za ku ji cewa kungiyar manoman zamani tana koyar da mata harkar kiwon kaji don inganta rayuwarsu.
Daga lokacin da aka ba su horo na ilimin samun kiwon kajin, za a gina musu gidan kaji, a sa musu kaji, a duk lokacin da aka kwashe kajin mai gona za a ba shi salarin 150,000, masu kula da gona naira 150,000.
To sai a biyo mu domin ji cikakken rahoton. Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana da niyyar shiga cikin kungiyar kawancin sojan yammacin Turai ta NATO, tare da yin watsi da gargaɗin da shugaban Russia Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin kasashen makwabta. Shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin su ne suka sanar da neman shiga kungiyar ta NATO a fadar shugaban kasa da ke Helsinki. Wannan rana ce mai cike da tarihi, inji Niinisto, yana mai cewa an buɗe wani sabon babi. Sanarwar da Finland ta bayar na neman shiga kawancin sojan mai mambobi 30 da Amurka ta fi tasiri a ciki, wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu. An yi hasashen wannan sanarwar tun bayan mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu da kuma ci gaba da kai farmaki. A jiya Lahadi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba a birnin Berlin, inda mutane biyu suka tattauna shirin yin aiki tare domin tabbatar da aika abinci daga Ukraine zuwa kasashen Afirka da Asiya. Manyan jami'an guda biyu suna halartar taron ministocin harkokin kasashen waje ne na kungiyar tsaron NATO, wanda aka kira domin tattauna halin da ake ciki a ƙasa a Ukraine da kuma haɗa kai da ƙoƙarin baiwa Ukraine agajin jin kai da makaman da take buƙata domin kare kanta daga Russia. Hare-haren da Russia ta kaiwa Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu ya sa farashin abinci ya yi tashin gwarzon zabi, tare da barazanar fuskantar yunwa a sassa da dama na duniya. Ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe bakwai da ke taro a Jamus a ranar Asabar sun kira ga gwamnatin kasar Russia da ta kawo ƙarshen killacewa da ta yi wa tashoshin jirgin ruwa na tekun Bahar Aswad domin fitar da hatsi da taki da sauran kayayyakin amfanin gona a Ukraine da ake tsananin buƙatarsu a kasashen ƙetare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, kasar Mali ta ce ta janye kanta daga rundunar yammacin Afirka mai yaƙi da mayakan jihadi a matsayin ƙalubalantar matakin tsige ta daga kungiyar kasashen yankin Sahel ta G5 Sahel da ta hada da Mauritania da Chadi da Burkina Faso da kuma Niger. Gwamnatin Mali ta yanke shawarar ficewa daga duk wani haɗin kai da yarjejeniyoyi na kungiyar G5 Sahel, ciki har da rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da masu ikirarin jihadi, tana faɗa a wata sanarwa. An kafa kungiyar GH Sahel ne a shekarar 2014, kana aka kafa rundunar haɗakan a shekarar 2017. taron shugabannin kasashen G5 Sahel wanda aka shirye yi a cikin watan Fabrairu a Bamako. Lokaci yayi da kasar Mali za ta daura ga mara shugabancin G5 Sahel. Sai dai kusan watanni hudu kenan da aka shirya gudanar da taron, amma har yanzu ba a yi ba a cewar sanarwar gwamnatin Mali.
Yanan jima kaɗan Baba zai sake dawo da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da 'yan ƙasa ke fuskantar halin ƙuncin rayuwa. Dillalan dakon man fetur sun yi barazana ɗaukar kowane irin mataki na 'yantu kansu daga tarnaƙin da suka ce gwamnati ta saka su, wanda kan yi illa ga sana'ar tasu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Kamfanin samar da man fetur na Najeriya ya jima yana shaidawa 'yan kasar cewa yaya tanadin isasshen man fetur da zai wadaci bukatun 'yan kasar na tsawon lokaci, sai dai dakon man fetur ne wani lokaci ke fuskantar kalubale, abin da yasa ake samun dogayen layuka da kuma tsadar man a wasu sassa na kasar. Su kuwa dillalan man 'yan kasuwa sun jima suna kokawa akan cewa gwamnati ba ta biyan su kuɗin dakon man yadda ya kamata, abin da yasa suke biyar bashi na biliyoyin nerori. To har yanzu dai zancen bai sauya ba, domin yanzu haka suna kan tattaunawa akan ɗaukar kowane irin mataki domin ganin sun samu fita daga yanayin barazana da suka ce suna fuskanta. Sirajo Yahaya Kamba shine shugaban kungiyar dillalan man fetur na Depot Nagusau, ya ce wata 11 kenan ba a biya su kuɗin dakon man ba.
Sambara su kuzu keji da kuma wani bari daga cikin kasina, a ƙallon muna biyar bashin da ya kai over 40 million naira. Mutane na magana, za mu ji yajin aiki, za mu ji yajin aiki. Ko ba mu sai yajin aiki ba, mu aikin namu ya kai kan shiga yajin aiki. A yanzu abun da muka lissafa abun yajin aikin ya ma fara kamar wani strike. Maganar wani abu na sasanci ko an adawo daidai, to tura ta kai bango ɗaya biyu, to biya mu kuɗaɗenmu mu ci gaba da ayyukanmu yadda ya kamata.
To sai dai wasu jama'a na ganin su ma dillalan man ba za su rasa nasu laifi ba, abinda kuma ɗaya daga cikinsu ya shaida cewa su ma fa suna da gudunmuwar da za su bayar wajen samarwa talaka sauki.
Sunana Alhaji Sirajo Abukurin Sokoto. From our side za a ga cewa wasu, ni from my belief, ka ɗauko man nan ka haska ka ce gwamnati za ta biya hakuri kuma ka kise da shi as 165, to gaskiya ka yi zalunci. Gwamnati da kuma su makitas a yi ƙoƙari a yi adalci ga dukkan al'amura. Allah duk zai tambaye mu, dun nan ba nan za mu tabbata ba, Allah zai tambaye mu imam hukuma alkiyama da abin da kai. In ka yi aikin ƙwarai za ka ga sakamako, in kuma ka yi sharri wannan kuma za ka ga sakamako.
To ko yaya 'yan ƙasa ke kallon wannan lamarin?
Sunana mai nasara Umar Shuni. Muna tunanin cewa ba daga laihin dillalan nan na namai ba, daga laihin shugabanni ne, don kaga inda an ba su haƙƙin su da duk wannan al'amarin bai kasancewa haka.
Sunana Shehu Bude Gidada. Duk abin da ke faruwa Najeriya daga halin shugabanni ne. Shugabannin Najeriya ba suna hawan mulki don su neman matalaka mafita ba, su ma dillalan man suna da matsala, saboda idan suka je da kun mai suka je refinery aka zuba musu mai lita 1000, za su kawo lita 200, sai su wuce da lita 800 makwabtanmu, alhali muna da bukata. So abubuwa ne, shedi ne ke bugun shedi, amma gwamnati ta helehi, ba abin da ya buwaye gwamnati.
Akasarin lokuta duk aka samu wata tanki a tsakanin hukuma da kungiyoyi na kwadago ko na 'yan kasuwa, daga ƙarshe talaka ne ke shan ukuba, kuma ba zai iya hana faruwar hakan ba. Abin da yasa suke ganin yana da kyau kowa ya yi adalci ga haƙƙin da ya rataya a kansa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomi sun ce mutum ɗaya ya mutu, wasu hudu kuma sun samu munanan raunuka a wani harbe-harbe da aka yi a jiya Lahadi a wani cocin kudancin California ta nan Amurka. 'Yan majalisa sun tsare mutum guda tare da kwace makami biyo bayan harbin da aka yi a cocin Presbyterian na Geneva da ke birnin Laguna Woods, kamar yadda ma'aikatar 'yan sandan gunduma ta bayyana a shafin Twitter. Mutum na biyar da ya jikata ya samu ƙananan raunuka ne a cewar jami'ai, duk waɗanda abin ya shafa manya ne. Jami'an gwamnatin tarayya daga hukumar kula da barasa da tabar sigari da bindigogi da abubuwan fashewa sun kai ɗauki a gurin. An gina Laguna Woods ne a zaman inda Hadatawa za su zauna kana daga bisani ya rikide zama babban gari. Fiye da kashi 80 a cikin 100 na mazauna birnin mai mutane 18,000 mai kusan kilomita 80 kudu maso gabas da Los Angeles masu shekaru akalla 65 ne. Ofishin gwamna Gavin Newsom ya faɗa a shafin Twitter cewa yana sa ido sosai akan batun. A ƙarshe, a jiya Lahadi, hukumomin Sri Lanka sun ɗage dokar hana fita a faɗin ƙasar domin gudanar da wani bukin mabiya addinin Buddha mai muhimmanci. Amma bukin ya yi shiru yayin da sabon firaministan ƙasar ta tsibiri yake ƙoƙarin samun wuri domin tunkarar munanan matsalolin tattalin arzikin ƙasar. An kafa dokar zaman gida a faɗin ƙasar ne makonni da dama bayan tashin hankalin gungun mutane ya yi sanadiyar mutuwar mutane 9, kana wasu sama da 225 suka jikata. Tashin hankalin da ya samo asali ne daga hare-hare da magoya bayan gwamnati suka kaiwa masu zanga-zangar Lumana. Masu zanga-zangar a ƙasar da mabiya addinin Buddha suka fi rinjayi sun kwashe makonni suna kira ga shugaban ƙasar Gotabaya Rajapaksa da ya yi murabus sabili da taɓarɓarewar tattalin arzikin Sri Lanka. Karancin abinci da man fetur da magunguna tare da tsadar rayuwa ta tarihi da kuma yawan ɗauke wuta na tsawon lokaci sun jefa mutane cikin mawuyacin hali a ƙasar mai al'umma miliyan 22. Gwamnati ta ayyana hutun kwanaki 2 tare da sanar da ɗage dokar hana fita ta ranar ba tare da bayyana lokaci ko kuma za a sake sanya dokar ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna Najeriya, inda ganin yadda harkar noma ke fuskantar kalubalen tsaro a arewacin kasar, ya sa kungiyar manoman zamani ta kasa sabunta harkar kiwon kaji ta hanyar koyar da mata da kuma basu kajin da za su kiwata. Sannan a rinka biyan su albashi. Wakilin Isa Lawal Ikra na ɗauke da wannan rahoton.
Kungiyar manoman zamanin da ta kaddamar da jagororin da za su zabo matan da za a gina wa gidajen kaji a garuruwansu daban-daban, sannan a ba su kajin da za su yi kiwon, ta ce wannan zai taimaka matuƙa wajen samar da ayyukan yi da dama. Santurakin Tudun Wada Dr. Aliyu Muhammad Waziri shine shugaban wannan kungiya. Kuma ya ce babu asara a irin tsarin da kungiyar ta zo da shi.
Abinda muka sa a gaba shine mu tabbatar da mutane sun samu aikin yi, an rage raɗaɗi da zafin talauci, da kuma inganta sana'a, da kuma ƙara ɗaga tattalin arzikin ƙasa na ƙasa baki ɗaya. Daga lokacin da aka ba su horo na ilimin samun kiwon kajin, za a gina musu gidan kaji, a sa musu kaji. A duk lokacin da aka kwashe kajin mai gona, za a ba shi salarin 150,000. Masu kula da gona kuma farm attendant, kowanne mutum biyu daga cikinsu za a biya su salarin naira 200,000. Kuma kowane local government muna buƙatar gidan kaji ne guda 20.
Me zai faru idan an samu wabi na kajin ko mutuwa ko wani abu?
Allah kyauta, mun ɗauki matakai kala daban-daban na kare hakan. Domin aiki ne wanda za a yi da likitocin dabbobi, wanda mun tanaji magunguna wanda ake ce musu vaccine, kuma akwai insura da muke son za mu sa a ciki, wanda ake ba fata ake ba insha Allah. Duk tsantsan da ke ciki dai a kashi 100 mun kwashe kashi 95.
Ganin adadin mutanen da za ku ɗauka, za a fito da kaji ko ta ko'ina, ina za ku kai su?
Akwai wanda ake cewa optakas, wato masu siya. Muna da hotel-hotels yawa a ƙasar nan. Akwai kuma wanda suke buƙatar kajin ma zuwa za mu fitar da su ƙasashen waje, wanda nan muke da haɗin kai da NAFDAC domin samun tattalin arzikin ƙasar mai ƙara haɓaka.
Alhaji Sa'id Usman Gombe na cikin jagororin wannan ƙungiya ta manoman zamani, kuma ya ce tsarin ƙungiyar mafita ce game da ƙalubalen da noma ke fuskanta a arewa.
Ana so a canza taswira irin na harkar noma daga wanda aka saba yi irin na can dauri zuwa kuma yanayi irin na zamani. Dama noma shine abin da mu mutanen arewa musamman muka yi riko da shi. To amma duba da matsalar tsaro yasa mutane ba su iya fita dazuzzuka su je su yi noma. Amma duba da yadda mutane za su iya yin noman a cikin gidajensu, ko da ba noma na duke ba, za ka iya yin kaji, za ka iya yin kifi da wasu abubuwa da suka shafi wannan. Kuma yana cikin nau'in da wannan ƙungiya ta sa a gaba wajen samarwa mutane, musamman matasa da mata, sana'o'in da za su dogara da shi.
To kome wasu daga cikin matan da suka halarci wannan taron tsara sabon kiwo na zamani za su ce?
Sunana Hadiza. Ni ya kan abu da zan ce wannan tsari mun gode ci gaba ne. Insha Allah ba matsala za mu iya yi komai.
Sunana Fatima. To alhamdulillah yanda dai aka yi bayanin inda har Allah ya sa ya tabbata to muna farin ciki.
Ta ina za ku dinkari hada noma da harkar gida?
Kamar ni harka na ne. Haka nan nake hada harkan gidan kuma da kiwon dan har gidan gonan ina da shi.
Sunana Hajiya Hinda. Wannan tsari muna sa rai tsari ne mai kyau in Allah ya yarda ba matsala.
Dama kin taba kiwo ne?
Eh to ba laifi muna dan yi haka a gida amma ba su da yawa ba kamar wannan ba.
A yanzu haka dai mafi akasarin gidajen kajin da ke arewacin Najeriya mazaje ke kulawa da su. Sai dai ana sa ran idan wannan tsari ya kankama mafi akasarin gidajen kiwon kaji za su koma hannun mata kuma zai samar musu da ayyukan yin da za su dogara da kawunan su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikra. To idan aka biyo ma ashirin mu na hantsi da karfe 8 na wannan safiyar za a ji cewa
relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022.
Farfasa Kobna Anum kenan masanin kididdigar gwamnati ya ce yawan hauhawar farashin kayayyaki tsakanin watan Maris shekara 2022 da Fabrairu shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4. A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididdigar ta bayyana farashin sufuri kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu ya yi tashin goron zabi.
To sai a biyo mu ashirin mu na hantsi don jin yadda yanayin tattalin arziki ke shafar harkokin rayuwa a wannan zamani. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. A nan Washington DC agonmu na cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma ga maimaitin shirin ciki da gaskiya. Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. Biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. A ci gaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin Fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar AMAC ta Abuja kan wata kwangila da aka amincewa kamfanin Fahazata na gina shagunan kasuwa da yawansu ya kai 140 a kan kusan jimlan kuɗi sama da naira miliyan 135. Tun farko dai kamfanin Fahazata ya biya kuɗaɗen kafin alƙalamin kwangilar sama da naira miliyan 10 ga kamfanin na ƙaramar hukuma, wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata, shugaban jam'iyyar APC na Abuja Baba Ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kuɗaɗen ne domin aikin jam'iyyar APC. Kamar yadda wannan shirye alƙawarin sake tuntuɓar shugaban ƙaramar hukuma Abdullahi Kandido don ba shi damar jin ta bakinsa, mun yi. Ga kuma abin da ya faɗa mana.
Abin da na sani shi ne babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take. Dalili na cewa ya jahilci al'amarin shi ne ba mu muka ba shi kwangila a ƙaramar hukumar Abuja Municipal Area Council ba. Na farko dai ita ƙaramar hukuma tana nan a matsayinta uwa na wannan kamfani da muke ce da ta AMAC Investment and Property Development Company, AMAC IPDC. Kuma ita AMAC IPDC tana cin gashin kanta ne. Karkashin karamar hukuma take, amma tana cin gashin kanta. Ni ne chairman na board, amma mai gudanarwa na wannan kamfani, office ɗin shi shine ake ce shi managing director. Shi da ma'aikatansa sun suke gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan kamfani. To saboda haka ba ni nake ba da kwangila a AMAC IPDC ba. Wanda yake ba da kwangila a AMAC IPDC shine MD. So tsakanin MD da shi wannan bawan Allah hutansu da kuma cinikayya tsakaninsu ne. Ni bana bada aiki a MAC IPDC. Saboda haka ban san yadda aka yi ba har suna na ya shigo ciki. Amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka dauko a jefa mani na amince. Amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake bada kwandila ba. Sai idan akwai wani abin da yake ga tsakanin shi da MD wannan tsakaninsu ne ni ban sani ba. Ko a nan karamin hukuma inda Allah ya bani shugabanci na yi aiki daga shekara 2016 har yau dinnan dukkan gida da ake bayarwa ana bin tafarkin da ya kamata ban taɓa hulɗa da wani ɗan kungiya ba tun da nake wannan karamin hukuma kuma ƴan kungiya wanda suke yi Allah ya rasu iko suna sauraro na yanzu idan akwai wanda na taɓa karɓo nace yazo ya bani abin da ake cewa abin bakin alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na wata azumi ya fito ya bayyana mu ban ya bayyana a duniya cewa ya bani kaza don na bashi aiki kaza ban taba karban kokobin kowa ba bana nace dan kungila ya bani kudi don taimaka ya samu aiki bai taba yi ba kuma Allah shine shaida kuma al'umma da nake wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kungila da ya aiki a karamin hukuma ya san cewa ban taba karban mai kokobo ba saboda haka wannan tsakanin su ne da MD ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba karkashi mu da wannan kamfanin ke domin ni na kirkiro ta amma suna cin yancin kansu ne kuma suna harkokin su tsakanin su da yan kasuwa
yawa
amma idan mutum yana da damuwa in suka buga mu samu kan al'amarin ba suka neme mu idan nayi zama da shi ba mamaki nayi zama da don a gyara ko ta san kuma kamar za ka kai doki ne rashi ba za ka fi da sashe sharuwa ba nayi kokari in ga cewa an warware wannan damuwa idan ba ta samu warwaruwa ba warware ta ba har killa an cire wannan MD to ai akwai wani sabon MD yanzu nan ne ko wannan wurin za a warware mashi wannan damuwa domin shi wannan da na kawo yanzu nan ai na imani cewa ina maimaita ta kokarin gyara abubuwa da kuka lalace wannan abin da na sani kenan.
Rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama a kai ya sa kamfanin Fahaza ta ɗaura ɗamarin shigar da ƙorafi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ICPC. Wakilin ciki da gaskiya ya tambayi darakta a hukumar ICPC Baba Ashir ko kamfanin Fahaza ta yana da hurumin shigar da ƙorafinsa ga hukumar.
Eh, ƙwarai da gaske, kowane ɗan Najeriya yana da ƴanci ya kawo ƙorafi wa hukumar ICPC muddin dai ƙorafin ya shafi rashawa da cin hanci. Wannan ƴanci ne na kowane ɗan Najeriya.
Wato abinda ƴan Najeriya da yawa watakila ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar EFCC. Amma wannan aikin hukumar ku katokan ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke yi.
To, ai ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati. Don haka idan wani mutum yana da ƙorafi game da wani jami'in gwamnati yana da ƴanci ya kawo ƙara. Kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba. Ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato ƴan kasuwa aka samu wannan cuta. Ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai yi amfani domin ya yi amfani da ƴancinsa ya yi wannan ƙorafi. Dokar da ta kafa ICPC ta ba da dama a binciki koma wane ne inda aka same shi da rashawa da cin hanci gwargwadon ƙorafi da aka samu daga wajen jama'a. In na ce kowa ne ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na 308 ma'ana wato immunity kaga ba za mu binciki shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da shi gaban kotu ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da gwamna ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba to amma kuma duk da haka dai dokar mu bata hana mu binciken su ba ko da suna mulki din za mu yi binciken su ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattarar su gurfanar da su ne kotu dai ba za mu iya ba to abin da kawai yake nan amma duk wani dan Najeriya yana da ƴanci ya kawo ƙorafi hukumar ICPC in an zalunce shi kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa ɗan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati.
Wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban ƙaramar hukuma.
A'a, ba ruwan section 308 sashe na 308 da shugaban karamin hukuma.
Shi ba ki da irin wannan kariyar.
A'a, wannan immunity, section na immunity bai shafi shugaban karamin hukuma ba. So duma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne. In aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci, su ma za a iya bincikansu. Amma kuma ba wai za a gurfanar da su ba ne, sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su. Abin da ake yi kenan.
Yawa don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki. Duk da haka ba su tsira daga binciken ba.
Ba kwanan na aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na Zamfara State. Shekaru nawa ka sani aka ɗauka ana bincikensu. Ai binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba.
A wani yanzu ta yaya ake shigar da ƙara wa hukumar ICPC?
Dokarmu ta sashe na shida ta ba da dama wa kowane ɗan Najeriya ya shigar da ƙara ko a rubuce ko kuma da baki. Da baki idan bai iya rubutu ba sai ya yi bayani wa jami'in hukumar ICPC, jami'in hukumar ICPC kuma ya rubuta a rubuce, sannan shi kuma sai ya sa hannu. Idan bai iya rubuta signature ba, wato sa hannu a rubuce ba, sai ya dangwala yatsansa. Ta gane abu ne mai sauki. Yawa, yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan Najeriya su kawo mana korafi ta waya. Idan an gano wani abu almundahana da sauransu a ɗan tsokata mana, a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number, wato lambobi guda 12. Lambobin su ne kamar haka: 08000 22 55 42. Zan sake maimaitawa: 08000 22 55 42. To wannan special number za ka samu cewa digit lambobi 12 ne, ba kamar MTN ko Glo ko airline da Airtel da ake samun lambobi 11 ba. A'a, lambobi 12 ne. To wannan lamba 12 nan da na bayar, idan mutum ya kira an hada ta da ita wannan lamba, an hada ta da lambobi guda 5 kuma. Sannan kuma babu yadda za a yi duk wani ɗan Najeriya ya kira wannan lamba a ce ICPC ba su ɗauki wannan lamba ɗin ba. Kwana zubur komin dare komin rana za a ɗauki wannan lamba, za a ɗauki wannan kira. Kaga za a yi amfani da wannan lamba ɗin kuma ba za a caji mutum ko da fi sun kawo ba. To kaga wannan shi da ake kira toll free line. To wannan wata dama ce da ICPC ta ba bayyana jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan layi. Ko kuma ya aiko mana amfani da email, email address ɗin shi ne info@icpc.gov.ng. Info ɗin nan babu R, INFO ne @icpc.gov.ng shi ne email ɗinmu. Sai mutum ya rubuta mana a rubuce sai ya turo mana ta email. Akwai kafofin sadarwa na yanan gizo da yawa, banda shi kansa ainihin website ɗin commission ɗin da mutane za su yi amfani domin isar da korafinsu.
Masu sauraro, kun dai jere ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin Fahazata da kamfanin zuba jari na ƙaramar hukumar AMAC da ke tsakiyar Abuja. Za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya, sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nasiru Adamele Kaya, ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu kasance lafiya. Toma da lasi a kasance da mu mako mai zuwa don jin wani sabon shirin. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a taƙaice.
To, Sarfilo, a taƙaice, ƙasar Finland ta sanar a hukumance a jiya Lahadi cewa tana niyyar shiga a cikin ƙungiyar ƙawancen soja na yammacin Turai ta NATO, tare da yin watsi da gargaɗin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar cewa matakin zai yi mummunan tasiri ga dangantakar zaman lafiya tsakanin ƙasashen maƙwabta.
toma da la'agashe ka. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai muku da karfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Yanzu a madadin Baba Yako Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Carl, ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.